بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Wadu ita musulmi masu albarka da darajar jima na muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farkon farawa dai muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada, wanda in ya so kasancewan wani abu ya kasance masa kun da kuke da ya kunu sai an tace ya kasance bismillahi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki bisa tsawaita rayuwarmu da ya yi ya taƙaita ta ga wasu, bisa lafiyan da ya bamu ya hana wasu lafiyan, bisa iko da dama da ya bamu ya hana wasu dama da iko ɗin. Na gani wannan wato rana mai albarka, rana mai daraja. Addinin musuluncinmu da ya ginu a kai shi ne watan Ramadana, a inda muke yau ɗaya daidai da watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1444, wanda ta yi daidai da 23 ga watan uku na shekarar miladiya bature kan 2023. Yau mun ga wannan ranar ne yau Alhamis. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima, muna gode masa bisa wannan falala, muna gode masa bisa wannan tagomashin da ya mana. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha kama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Muna gode wa Allah ba dabaran kanmu bane, ba iyawanmu bane, ba ƙarfinmu bane, ba kuɗinmu bane, don yawan dukiyarmu bane ya saya mana wannan rana kuma ta yau. Kuɗin bai isa ya saye ta ba. Baiwa ne, ni'ima ne, rahama ne Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba da shi ga wanda ya so, ya zaɓo al'umma musulmi ya tasu, nan kuma ya haramta shi ya hana shi ga wanda ya so. Shi ne duk wani wanda ba musulmi ba Allah ya haramta masa alkhairin wannan ranan, Allah ya haramta masa alkhairin da yake cikin wannan wata. Ni da ku ne wanda ya amsa sunan musulmi, Allah ya keɓance shi da wannan wata mai albarka. To mun gode wa Allah a bisa wannan ni'ima, yanda Allah ya bamu daman ganin wannan watan da lafiya, Allah ubangiji ya bamu iko na yin aiki. Idan muka yi aikin kuma Allah ubangiji ya kalle mu da ikon rahama, ya karɓa mana ayyukan da za mu gabata a wannan watan ba tare da duba ga irin halayenmu ba da takaitawanmu. Allah ɗaukakin sarki mai yalwan falala ne, mai yalwan baiwa ne, mai yalwan kyauta ne, mai yalwan gafara ne. Allah ubangiji muna roƙonsa ya karɓa mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwa da muke tare da su barawar haka a wannan wajen, yau waɗansunmu ba sa nan. Daga cikinsu akwai vice chairman na wannan foundation ɗin gaba ɗaya, Alhaji Abdullahi Musa, mafarkin wannan masallacin da muka rasa shi. Ina jin wata kusan 5 da suka wuce akan shi a nan sararin kaya haka, da'iman yana zama a nan cikin mutum haka. Allah ubangiji ya ɗauki abinsa waɗannan watannin da suka wuce. Da waɗansu ƴan uwa ɗaiɗaiku da suke nan masallacin wanda suke cikin su matakai da waɗanda suke cikin su anguwanni duk kowa ya shaida akwai wanda yake tare da su a bara da yanzu baya tare da su amma inda ya fito ya tsaya haka to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu ya kyautata hukuncin su ya sanya makwancin su dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna dukkan ƴan uwa musulmi ba ma na wannan wanda suka muke tare da su a bara ba a'a sun zamanin annabi Adam har zuwa ga yau ya gafarta musu ko kuma masu ran mutum za a kare azumin da mu ba ko za a kare ba to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙarshen mu yayi kyau Allah ubangiji ya karɓa mana abin da muka yi ya haɗa mu da ƴan uwanmu da suke kwance a ƙarƙashin ƙasa ko dukiya a cikin aljannan firdausi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƴan uwana musulmi matsayi a kasancewar mu na wannan ranar buɗe tafsirin za a yi ɗan jawabai ne za a yi takaitattu wanda watakila lokacin da yake ɗaukar mu yayin tafsiri ya ɗauki lokaci duk abin da muka faɗa yau a matsayin buɗewa ne da izinin Allah subhanahu wataala shi wannan wata mai albarka Allah ya nufe mu da ganinsa alhamdulillah ana shiri ne musulmi yana shiri ta ɓangarori guda uku akwai al-istijadun nafsi wato mutum ya yi preparing kansa ya shirya kansa ruhinsa spiritually ruhin mutum ya zamanto wato yana shauƙin wannan watan yana ƙaunan zuwa wannan watan yana jin daɗi a cikin zuciyarsa yanda mutum idan aka ce masa gobe sallah yanda ke zakuwa yana jin daɗi gobe sallah ko mutumin da aka ɗaura masa aure aka ce amaryarsa ta kare ya zo ya je gida yanda ke shauƙin ganinta yanda yake shauƙin shiga gidan ya zamanto can cikin zuciyarsa babu ƙuntata ko mutum ya ji akwai wani ƙunci akwai wani damuwa akwai wani ɗan ƙaiƙayi irin akwai wani matsi a zuciyarsa ya ji zuciyarsa a takure yake a tsotse yake ba a buɗe ba ba a yalwace ba na ɗauka wannan falala mai albarka yana ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu khairun mimma yajma'un yace ka gaya wa musu musulmai ya Muhammad al'umman ka cewa wato a samu zuciyar mutum a yalwace a buɗe tana maraba da zuwa wani falalan Allah to haka shi ya fi musu alkhairi kuma da abin da za a ba su a duniya na miliyoyin naira ka samu irin wannan lokacin zuciyarka a yalwace take a sake take tana murna saboda shiri na karɓar wannan alkhairi da falala da Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da shi kuma to well prepared jikinka da ruhinka ka miƙa shi zuwa ga wannan wata da jin daɗi da walwala a ciki da cewa ka gode da Allah ya tsawaita ka ya tsawaita ranka ka ganshi kuma ya baka lafiya to mutum a samu haka yake a cikin zuciyarsa amma mai jin cewa kai wata takura ya zo wata matsi ya zo kai mutum yana jin wannan ta ba alaman imani ba ba alaman imani ba ta biyu da ake so musulmi ya sani gidan da wata ramadana idan kana so ka san darajarsa da kimarsa ka karanta kaloli falalan shi wannan wata ta hanya yake me yake ɗauke da shi me falalan shi ne riban da ake samu da dukkan goma shi da ake samu to zai ƙara motivation ɗinka ya ƙara injiza ka ya ƙara wato tada maka ƙaini wajen menene wajen wato ganin kimansa da zinkinka yana daga cikin kalalolin da ya dace kowane musulmi ya sani da wannan watan domin idan mutum yana advertising abu zai saida maka abu to zai rika faɗa maka irin quality da irin yanda abin yake da nagartansa da irin yanda falalan abin da kimansa yake kafin ka saya wannan shi ke ingiza mutum sai ka saya tasirin da abu ya saya ko ana advertising wata makaranta za a yi ilimi ana kwaji da haka da mutum ya yi sha'awar ya tura ɗansa ko kuma shi karan kansa ya yi enrolling ya shiga ciki saboda yanda aka nuna abun yake saurama ba na cikin abin da ke taimaka wa mutum ga ya zabura wajen azumtansa dan fare masa da ƙara gode wa Allah da ya nuna masa watan shi ne sanin kalaloli da alkhairai da albarka da suke ciki Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana halalolin idan watan ya shigo yakan tara sahabansa sai ya bayyana maka menene halalolin watan Ramadana don su kara zabura da ingiza wajen aikata abinda ake so a ciki Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce wa sahabansa atakum shahrun mubarakun wata mai albarka ya zo muku duba wata mai albarka duk inda aka ce albarka menene albarakatu albarka kalma ce ta arabci amma me ake nufi da kalman albarka ita ce haɓakan abu ƙaruwan abu abu ya rika ruruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana haɓaka shine ake nufi albarka misali mutum ya yi noma sai ya nuna maka buhu 200 ga sunan da ya cire na noma sai ya zo ya nuna maka filin da ya cire wannan buhu 200 da haɗe bai wuce girman almanafin da ba sai mutum ya almanafin da ba sai kai a ɗan wannan wajen ya cire buhu 200 na ya ce lallai wannan wajen yana da albarka lalle wannan waje yana da albarka saboda me waje ne karami amma kalli yanda ya haɓaka ya ƙaru ya fidda irin wannan alkhairi ce haka ramadana annabi ke kiran shi wata mai albarka bi ma'ana aiki ɗan kaɗan za ka yi a jirbi riba mai ɗimbin yawa aiki ɗan kaɗan za ka yi ka jirbi lada mai ɗimbin yawa duba musamman ma idan aka ci mata daren lainakin kadari sai ne da bai wuce ka yi tsayuwan awa biyu ba ka yi ibadar awa biyu amma ladan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun min alfi shahri ya fi alkhairi da mutumin da ya zauna ya yi ta ibada na wata 1000 khairun ne ba wai equal ba ne ya fi ne mutumin da ya yi raka'a 2 a daren Lailatul Qadri to ya fi wanda ya ta raka'a 2 yana sallah yana raka'a 2 yana sallamewa har sama da wata 1000 wata 1000 nan yanda malamai suka yi lissafin shi shekara 83 ne shekaru 83 awa ɗaya ka yi ibadan da wani sai ya yi shekara 83 bai kamo ka kai kana da garanti da aka yi 83 da ƙarni amma ibadar da za ka yi a jiran kai su da ka irin wannan ladan ta ga babu shakka ya nuna mana watan mai albarka wata ne wanda in ka ciyar da mai azumi ko da da tsagun dabino ne sai ka ba ka kuɗin kwaci ladanka ba tare da shi an tawaye shi ba ashe lallai akwai albarka a ciki wata ne na kofiyo ta ka mutum ya sha za a baka kwatankwacin azuminsa lalle akwai albarka a watan abu mai sauki cewa ka ba ka irin wannan ladan wata ne da in ka je umra sai a baka ladan haji umra to lalle akwai albarka a cikinsa wata ne da za a ɗaura shaiɗanu gaba ɗayansu wata ne da za a ɗayuwan cikin shi a buɗe kwakwakin aljanna a kulle na wuta lallai wata ne mai albarka wato Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wa sahabansa takum shahrun mubarakun, wata mai albarka fa ya zo muku ku musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da cewa faradallahu alaikum siyamahu, Allah ya wajabta muku azumcinsa, wajibi ne, tilas ne, azumin a matsayin farinda ne ba na tila ba ne, a matsayin kirkasawa ne ba a matsayin gwargwadon zaɓinka ko kai ko kai. Dan azumi watan Ramadana farilla ne, farilla kuma shi ne ibadar da in ka yi ta Allah ya ba ka lada, in ka ƙi yin ta Allah ya maka ibada da wutan jahannama. To matsayin azumin watan Ramadana kenan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul janna, a wani riwaya tuftahu abwabus sama'i, ana buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya, ƙofofin aljanna. A ta dalilin kamawan wata kawai ana buɗe ƙofofin aljanna. Ko da musulmai sun haɗa kai suka ce ba za su yi azumin ba, sun ƙi, Allah ba zai kasa buɗe ƙofofin aljanna ba, ba zai kasa ba, suna nan suna buɗe. Ko ka yi azumin ko ba ka yi ba, ko da musulmin duniya sun haɗu sun jigire sun jura wa Allah baya, sun ƙi azumin, babu mumini guda ɗaya a doron ƙasa, Allah ba zai kasa buɗe ba. Domin haka yi programin Ramadanan kawai, da Ramadana ya yi klifin ya tsaya, sai a buɗe ƙofofin aljanna kawai. Domin Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi na ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurumun la tazlimu fihinna anfusakum qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum har izuwa ga ƙarshen aya. Allah ya ce waɗannan watanni goma sha biyun sun randa halicci tambayi da tsai na halicci watanni nan guda goma sha biyu, a cikinsu akwai mai Ramadana, a cikinsu akwai Ramadana. Kuma ai lokacin da Allah halicci sun biyu da tsai halicci mutane ba tukuna, amma watan Ramadanan na nan, watan Ramadanan na nan, kuma abinda buɗan ƙofofin sun a fata ba tun ma kafin halicci sun ka zarfi. Sannan a kamo ƙofofin wuta a me a kulle su, ko da ba mai saɓo a duniya, dukkan duniyan nan musulmansu da aljihunsu mumunai ne, ba mai saɓo, Allah ba zai fasa buɗe ƙofofin wuta, ba zai fasa rufe ƙofofin wuta ba, ba zai fasa ba. Na aljanna kuma ko da an bijire masa ba mumini, ba zai dai fasa buɗe waɗannan ƙofofin na rahamansa ba. Na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watughlaqu fihi maqadatu shayatin, ina kama shaitanu kangararru mugaye masu kaurin kai masu cinkusa mutane suna saɓa wa Allah ba kakkautawa, suna daddamce su a tsamo su a ɗaure su a yi jailin ɗinsu a tura su a kurkuku, saboda musulmi ya samu daɗin walwala. Kaga Allah ya ƙara taimaka maka ma, ya bada gudunmawa don ya taimake ka ka yi azumi, ya kama shaiɗanu masu ingiza mutane ya ɗaure su. Da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lillahi fihi lailatun, Allah yana da wani dare a cikin watan Ramadana wanda khairun min alfi shaharin, ibada a cikin shi ya fi watanni dubu, shine ya fi shekara 83. Annabi ya ce ba ya bayyana fa'ilolin nan, ya ce man hurima khairuha, ya ce duk wanda Allah ya haramta masa alherin Ramadana, man hurima, wanda mutumin an haramta masa dukkan alheri, to ba inda zai samu alherin, babu, babu. Ga mai Ramadana ya wuce, ina ne za ka samo wani wata da yake daidai da Ramadana da za a buɗe ƙofofin aljanna a cikinsu? Gaya mun, babu. Idan Ramadana ya wuce ba abinda ka saɓa kada za a baka lada, gaya mun wane wata ne za ka samu bayan Ramadana da za a kulle maka ƙofofin wuta? Babu. Idan Ramadana ya wuce ba ka taɓa komai ba, ka haramta maka alherin Ramadana, gaya mun wane wata ne zai tsaya ka je ka samu madadin da ya lissu a cikinsu? Babu. idan watan Ramadana ya kubuce maka kai watsi da shi, kai banza da shi, ta wokantar da shi ta yanda baka samu lada ba, da yamun cikin watanni 11 da suka rage banda na Ramadana, wane wata ne za ka je a ɗaure maka shekaru don ka samu daman ibada? Babu. Kuma a duk da take wallahi duk musulmin da ya sakaci ya yi kasala watan Ramadana aka haramta masa alkhairi watan Ramadana, to wannan an gama haramta masa alheri, an gama kawai, ba inda za ka samu wani alherin, babu shi. Babu shi ne kawai, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daga irin bayanin waɗannan abubuwa suna motivating ɗin mutum, suna ƙarfafa gwiwar mutum, suna zaburar da mutum, suna injin mutum ya zamanto kamar wata allura aka masa. To kalaloli wannan watan kenan da albarka. Sannan kuma har ila yau cikin abubuwan da za ka sani game da wannan watan shine watan shi karan kansa rukuni ne na rukunan musulunci guda biyar. Shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu salati wa itau zakati wa saumu ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Tozartar da shi wulaƙanta watan kaman ka karya ɗaya daga cikin kila na musulunci guda biyar, rukunan musulunci guda biyar. Ka san wannan na har ila yau mutane da aka saukar da alƙur'ani nan gaba ɗayansu a ciki. Saukar da alƙur'ani a watan Ramadana two step ne, matakai guda biyu. Mataki na farko an ciro shi daga lauhul mahfuz, gaba ɗaya shi a dunƙulensa yanda yake kalla shi alƙur'ani daga Fatiha har zuwa suratul Nasi. An ciro shi daga nan sai aka kawo shi baitul izzat, wato wani gida da sama ta ɗaya daga cikin lauhul mahfuz, sama da sama ta bakwai. Aka ciro alƙur'ani nan sai aka aje shi a sama ta ɗaya baitul izzat, domin saukan shi ya zamanto mai saukin sauka zuwa ga duniya da sai ya keta samai bakwai ɗin nan ba. Da aka ciro shi aka aje shi gaba ɗayan shi ta yi rika sauka kaɗan 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 har tsawon shekara 22, shi ne shekaru annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ɗauko shi gaba ɗayan shi a Ramadana, aka ɗauko shi daga lauhul mahfuz aka kawo shi baitul izzat. Sannan da baitul izza ɗin ma saukan shi shi ɗin ma a cikin watan Ramadana ne. Wato wannan kaman ana nuna maka watan Ramadana ka wata ne na karatun Qur'ani, wata ne na karatun Qur'ani a ciki aka saukar. To Qur'ani yana so ya ga kana mai hijima a cikin watan, to ne watan shi ne. Haka kuma akwai alkhairai da shari'a da komai a cikin Qur'ani. Watan alƙur'ani ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar. Babu na gaba wata ne wanda ake amsan addu'an bayinsa. Duk lokacin da aka zo buɗe baki aka yi addu'a, to Allah yana ƴanta musulman da dama shiga wuta ya hau kansu kawai. Shiga wuta ya hau kansu. Wataƙila da sun mutu kafin Ramadanan da wuta za su. Amma albarkacin zuwan Ramadana addu'an da za su yi yayin buɗe baki sai ka ga Allah ya ji addu'an ya ƴanta mutum, ya cire shi daga wutan, ba shi ba wutan kuma. Sai dai bayan Ramadana in ya yi committing wani abu, ya aikata wani abu da zai kai shi wutan idan ya mutu in between kafin wata Ramadana mai zuwa. Lokacin sahur shi ma lokaci ne na karɓar addu'a shi ma. Allah yana ƴanta bayinsa da yawa. Sai daga wataƙila shekara 20 tana abubuwa marasa kyau ko 30, sai kuma albarkacin shigowa wannan watan da tsayuwa da jajircewa da ƙarfewa da tirjewa da kai, da wanda Allah ya yafe maka abin da kai shekara 20 da suka wuce ɗin. Alati la yas'alu Allahu bi ahadikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Kuma wai ni idan kuka korace ni, kuna bin ka'idojina, kuna bauta mun, bari na bari kai nayi Allah ce me riba ta na sa ku a wuta me riban da zan samu in sa ku a wuta babu riba inji Allah mata dan za ku tsaya a sai Allah ce babu riba da sa ku a wuta ni Allah mai yawan kuka ne mai yawan abunan godewa bawa na ne ko mutum yayi gaggawa ya ribaci lokutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai lokacin kuma an ci addu'a sai ka duba menene damuwanka a wannan duniya kai an fitan an kankare zunubanka ne kai ya ce maka ne kawai nan kuma in kana da wata bukata to wata ne na ka kawai Allah ya amsa sai ka duba me kake so aure ne ka dade kana nema baka samu ba ga ramadana yazo akwai lokacin da a ciki aiki ne kana nema aikin ka ne ya makale na kundila da kai har yau da shi ko ba wannan tsakanin ka ne kake fama da su ma malam akan Allah bai shirye su ba sa ci shiriya suke baka hawan jini ƴaƴan ka nawa ne wane ne cikin ƴaƴan ka wane ne cikin ƴaƴan ka maza ko mata me damuwanka gidan haya ne shi ne tension ɗin ka shi ne matsalanka manzo Allah sun ce yake wata ne na amsa addu'o'i inda ake so ka yi listin ɗin abin da kake buƙata a wajen Allah ka gana su ka zubuta su a wata takarda in ka ɗauki ka zo ka jero su kawai kar ka ce suna da yawa Allah zai iya baka su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi hadithul qudsi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa yas'aluni kullu wahidin minkum mas'alatahu ma ana dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr azu Allah ta kalle ya ku bayina da a ce a kada tun farkon dan adam da na karshen mutuwa da farkon halittan albani da na karshen mutuwa duk a kada ku hadu ku tawo a wani dandan a wani fili a wani dandali kowa ya zo ya gama roƙo na abin da yake so kowa ya roƙi abin da yake so Allah yake wallahi ni mai iya ba ku dukkan abin da kuke so ne ba tare da kun rage ni da komai ba sai dai in allura in aka koma ta a teku za ta rage teku kusa allura in ka koma ta a ruwa ta kire za ka ga wani ɗan drop haka ya bi allura ya ɗan isa Allah ce duk abin da zan ba ku ɗin nan gaba ɗayan ku kamar wannan cikin ruwan ne da ya biyo allura ya ɗiga idan aka je teku aka ɗauki alluran za a ga inda teku ya ragu ko da wannan ɗigon Allah ce to ka ɗauka ci abin da na ba ku ne karkace abubuwan suka da yawa a dan adam ne in ka jero mai sai ya kansilin wannan kansilin su banda wannan banda wannan banda wannan cikin bakwai za ka samu uku cikin goma za ka samu nawa uku dan adam ce ina da halin wannan banda halin waɗannan amma Allah yake zai baka komai ba abin da zai rage shi ba abin da yake da shi shi yasa Allah ce wallahi khaza'inu samawati wal ard yasa da cikin ma suna Allah ya sa wa kanshi ar-razzaq mai azurtawa kawai daure wajen addu'o'i sai dai ina roƙon al'umma cikin addu'o'in mu rika ta cikin Najeriya Allah ubangiji ya albarka ya haƙƙa ta Allah ya aka arzikinta da cikin arzikinta ya sanya wa mutane a cikin albarka kuma mai magana shi ma a rika sa shi amma su sauraro a su ne suke yi a su ne suke addu'a sai dai ka sa kan sa yi shi ne mai magana yake bara Allah ubangiji ya rufa na to waɗannan su ne motif abubuwan da suke gaskiya karanta kala irin waɗannan su kan isa mutum ya gabura wajen aiki sannan abu na da yake ba ramadana amma babu wani portion babu wani ɓangare na addinin amma ka rasa wani ɓangare na jikin ka wannan shi ne tanadi na ruhi kenan kallon waɗannan abubuwa da kalalan nan to ka ruhinka yayi affecting kenan ka samu karfin aiki na gaba abubuwan da ake so mutum yayi su physically na farko yawai ta karatun alkur'ani da sauke shi da taro hankali wajen aya ai ko fassara ko hausa ne ko na larabci ne ko na turanci ga sunan ayan da ka karanta ka riƙa jin fassaranta domin wanda ya iya bakin kawai bai san fassaran ba to wanda ya san fassaran ya fi wanda ya san gundarin bakin kawai karuwa da imani domin karantawa kawai yake da san ma'anan ba amma wanda yake san ma'anan to za ka ga yadda Qur'ani yake tasiri a cikin shi da kai kuma mutum yana karatu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malik abin da ya fahimta ko karatu idan shi cikin hawaye wanda yake karanta plain kawai bai san ma'anan ba wajen kuka baya kuka kani ya gama karanta shi aka ga ya dau salukan wani ya tafi bayan wani ko ya dauki takalma wani da ya san ma'anan wata aya da ya karanta a wajen ya san sakamakon ta jahannama da ta ya san ana shi taba wani abu ko da ya zo da niyyar sa da ya canja amma karatun Qur'ani plain kawai lafazin kawai ba san ma'anan ba bai cika wa mutum tasiri kamar yadda in ya san ma'anan ba sai kai mutane mu suka kai haji ko umra lokacin ramadan sai ka ji in ya dan in liman na kuka a harami saboda ayoyin da ya karanta sai ka ji mamu suna kuka kada in ku fita ya ka ga kana ana kuka a zume me ya faru ne ka duba wai me ya faru bai ma san abin da ya faru ba kawai aya ce ta saki kuka aya ce ta saki zuba da hawaye aya ce ta tako irin wata rayuwa da ya taba yi ko aya ce ta tako irin wata rayuwa da yake yi aya ce ta tako yanda yake alaka da ubangijinsa bai yi ba yanda yake alaka da mutane bai yi ba sai aya ta taba wajen sai ka ga mutum ya girgi yana kuka alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub waɗanda suka san ma'anar sha'irru qulubul ladina aman wato suna idan jikin suna tashi idan suka karanta alqur'ani haka za ka kar suka karanta ayoyin jihadi suka ga kuma da kai jarumi in ka san ma'anar su da zaka tsoro suka karanta wailul lil mutaffifin baka san fassara ba kana tuna ka duka kawai mudu to mutum yayi kokari ya karanta alqur'ani yana duba ma'anar na ana son mutum kuma ya ri throughout na wannan watan mutum ya zama ko da rana da daddare da rana da dare a ɗamfare yake yana da connection da wata ibada da yake yi in kana zaune kai kai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha ko kana karatu qur'ani ko kana sallah ko kana nafila ko kana duba wata aya ko kana wani abu ya zamanto gaba daya ka danganta kanka ka kamfara kanka da wata ibada da ake ka zauna sai ya zamanto kawai daga lokacin kallon wai channel tv ibada ne lokacin ibadan ya zo lokacin ibadan kuma sai ya kawai kamfare kan ya manzo Allah yake wuni da ramadana ya yake kwana da ramadana ya yake tashi da ramadana duk kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ana son inda hali mutum daima ne zaman sai ya fili zuciya da tashi da lizintan gida kana da aiki ka ji ka kauce aiki da kai a office waɗansu ayyukan su a ƙashin kanka ya zamanto duk time ɗin ka ya zamanto masallaci za ka riƙa lizimta idan mutum yana masallaci to ya san ibada ne kawai ya kawo shi wajen ba hira ba ne ba kallon tv ba ne ba wani abu ba ne in dai ka zo masallaci sai ka samu abin da za ka yi cikin Allah ganin ɗakin Allah da Allah shi kawai shi ma za ka ga yana karfafa maka gwiwa ya kamata ka yi wani abu ya kamata ka wani tsawonin mutum lokacin da yake free to yana masallaci ya riƙa lizimtar masallaci na mutum ya nemi afuwar maƙwabta ɗan uwa da yake mu'amala da su neman yafiyansu bisa kurakurai da ya sani ko wanda bai sani ba yake musu yana da kyau da ana son mutum kuma ya riƙa lizimtar sallar tarawihi wannan tarawihi nafila ce nafilu ne ba wannan farilla bane bambancin nafilu tarawihi da nafilu da ake a gida a lokacin da ba Ramadan ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi son nafilu da ba na Ramadan ba ka rika yin su a gida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taj'alu buyutikum quburan ko sanya gidajen su makabartu makabarta an hana sallah a ciki haramta sallah a ciki maza ne ce kar ku mai da gidajen ku kaman makabarta ma'ana duk nafilan da zaka yi ka rika zuwa yin ta masallaci a'a maza ne ce ku rika nafilu a gida ka rika sallan dare a gida sai da wuturi a gida rak'atani fajr a gida salloli na farin ka rika kai su masallaci na nafila kuma ka rika kawo su gida albarka zai rika sauka a gida shaidanu da mugun sharri zai rika fita gida amma su kuma nafil cikin ramadana asali a cikin masallaci ne aka yi initiative su manzon Allah ya yi sunnan taso ni shi ne ya tashi yana nafilar shi wani sahabi ya bi shi sai wani sahabi ma da aka yi ne ya karu sai gayyaci juna ana nafila ana sallah a bayan manzon Allah nafi aka zo masallaci da yawa manzon Allah yake fitowa saboda kar'a shar'anta to shi da malaman suka ce su nafilu na tarawihi sallolin dare na Ramadan an ci so a yi su a masallaci ne domin nan ne origin din su nan ne aka fara su nan ne aka fara su da tasu to aka gone yace barakallah mun iya zama a gida in sallana da matana da yara na a gida da an fi so a yi su a masallaci nan ne asali aka fara su yin su a gida suka samu sai an ɗan yi hira ko a kalli TV ba a jama'a wani yana ta samu ɗan kalli ka ko yi sallama da ai samu ko an jima ka samu ba abin da zai kafa gwiwanka in kana gida amma in ka zo masallaci a haɗe matashi sai ya tsaya wani tsoho ya fi shi himma ai ni a matsayina ka kalli wani tsoho kalli farka kalli tsakani ka tashi amma bai hutawa ni ne halalaci sai ka ji kana blaming kanka kana zargin kanka a can cikin zuciyanka kaga da wata tsohuwa ka ci wata matashi ya himma sai ka ga wani yaro ya baya bacci yana bada himma abubuwan da za ka gani a masallaci da yawa da za su rika sa kana zargin kanka in dai har wannan zai ni ne zai hana yi duba yadda wannan yaro yake ba da himma duba yadda wannan dattijo sai da an yi raka'a biyu an zauna a tahajjudi fa da sai ka zauna ka miƙa ka nemo raka ɗan kur'ani ka zauna sai an kusa ruku'i ka gudu ka tashi kaga da yawa yake kusa mutum sai da kai sai da ka zauna din aka karanta kusan shafi biyu sai da aka zo da kuma a cikin zauna za ka taɓa yin daidai da wanda aka fara karatun da shi har aka kai ruku'i ba za ku yi daidai ba da wani haf-haf yake samun sallah sai ka ga ya zauna ya miƙe ya miƙe ya miƙe ya wani haka ya wani haka biyu fa aka yi ya wani haka ya wani haka ɗauki ruwa ya aiki ruku'a ya ajiye ya duba lokaci ya shi ne za a zama sai ta kai kuma ruku'i har ya tashi ya jona kuma rabi da rabi ka ce samun sallah rabi da rabi ka zauna fuli kafanka su yi ciwo a kan lokacin ciwon su ne ya zo ciwon da baya tafiya a banza ciwon da ibada da ibada ne su ba bishi ba kariya ba ibada ne su ba bishi ba kwallo ba ibada ne su ba bishi ba wani wasa ba ne ko jikin jinya buguda ma ake so da bugu a ji kowane gu yana ciwo ibada ta samu kenan Allah ubangiji mana muwafaqa kula da wannan wannan wani bangare na irin ayyukan da ake so a yi physically kenan kan spiritually muka fara yi sai physically sai kuma akwai bangare na dukiya a watan ramadana akwai inda ake so yankan dukiya ake so a rika spending rika spending me ka kama sai a sharuwa ka so dabino kai ma ka bada gudumana kai kawe guda nawa ka bayar a yi misali nan muna cikin mutum 300 a nan masallaci ka kawo ko ban ka kai kaga bangaren kubba ya shigo kenan bangaren aljihunda yanzu ake so ya tafi san gaboni sun tafi san ruhin ka ya tafi yanzu kuma aljihu ya ne ha ya tafi ta ina cikin ka kashi yanzu kai ma kan transfer ake eh cashless eh muna cikin zamanin cashless sai dan zai riga ta kawai da aka nan dukkan manna ko transfer na ina din mu ma wannan dan kuran da ke waye da mu tsaya in ka zo da kati da ATM din ka kai ta ta da za ka fara abuga yawa har ka ci mana ba je ki ko in dan an neme ka araka sai aka number mu kai aljuhun ka ba shuru ake ji da ban jama'a na muwafala kun da yanzu bangaren kuɗi ake so ya tafi an ga kuɗi Allah ya kace wanda ya ciyar da mai azumi kwayan dino yana da nada wanda ya ci shi abinci za a ba shi kwatakwacin azumin sa sahabbai su ce ya rasulullah ba dukkan mu bane su ci abinda za su ciyar kuma Allah ya ce wannan ladan ko da kurban ruwa kofi ɗaya ne ko kurban nono guda ɗaya duk mutum zai kurba su ɗaya kare wannan ladan ya samu in shi kake da shi zai samu a ɗaurin zoɓo zoɓo ka taka aje guda ɗaya wani ya fara da shi guda ya tabbata kuma shi ba ana nufin wai sai hakan za a fara ba a'a ko da an ci shinkafa an goshi aka zo aka ɗora zoɓon naka za a ci ba da naka aka buɗe baki ba an ci shinkafa aka fara buɗe bakin no in dai ya shiga cikin mai azumi guda ya tabbata eh ana buɗe baki da dalilin bari in so mudu ɗaya ga dabino a can a wulbaro in ka nema in bayar kada ya tabbata ana buƙatan ciyarwa ana buƙatan taimakawa wani fa idan azumin nan ya tsaya to kai da abin da zai samu ma iyalin shi a lokaci wani kawai rijiya ne sana'an shi wani faskare ne sana'an shi wani fas irin dutsen nan na amene na ake kiran shi kwaro dan suke suka dutse daga guduma ɗaukan jama ga mai azumi hatsari ne shi mai hankali da suka ɗauke shi ita guduma ita da haka za ka gan shi bugu nawa mutum zai wa dutse ya ɓalle ya daidai cikin azumi bugu nawa mai yankan fasce ina zai yawo ya yanka fasce don ya samu mai faskare ina zai mai tonon rijiya duk ran da ya fita zai samu rijiya kuka zai yawo to nan ne inda kuɗi suke playing role kuɗi suke ba da gudunmawa domin mai sana'a irin wannan azumi ya shagaltar da shi da rana daga dare kuma sallah ta shagaltar da shi dole income ɗin shi ya zaman to kaɗan ya saba samuwa ya zaman to kaɗan in mai da kwanciminci ne a kasuwa buhu nawa zai iya kallawa da azumi ya haura da su trailer buhu nawa zai ɗauko daga trailer ya sauka da su ya kai su shago ko buhun masara nawa zai iya lodawa a bayan shi ga azumi ya lagwanta shi to inda ake so kuɗi ya shigo kenan a ciyar a bawa makwabta a bawa mabuƙata a bada na yadi na titin sallah iyadin ka sai ka bama wani gashi da yaranka sai bai kamar riganka yadin da ka bashi shine farkon abin da zai fito da shi sannan idi alhamdulillah kuwan ka ne ya rufa da tasirin abin da ka bashi ya ci din nan sai ka ga abin da za ka bama wani musulmi na shinkafa wallahi sai ka samu tilin ka yayi kwana bakwai da shi da iyalansa kwana goma samu matsala ba da azumi da shi suke sahur da shi suke buɗe baki kai ne dalilin rukun asirinsu bayan Allah za su ya ingiza su ya kai har kwana bakwai alhamdulillahi da abincinka ya zamanto ɗaukan nauyin mutum goma da uba da magidanci da mata mutum goma sha biyu kai ne kila da suka tayar na kwana bakwai ɗin nan suka karɓi wajen ibada kana jin wannan in ya sa goshin shi a cikin abincin da kai? Kuma yin mutu da kai ba. a babu wani mai ba shi da kwana bakwai an rasa shi kwana goma sha hudu a riƙa bayarwa ta sama sahabai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kowa yawan kyauta a lokacin da kyautan shi ya fi yawa shine lokacin Ramadana. Allah ubangiji yana muwafaka, yana muwafaka. To abu na karshe da kuke da shi, alhamdulillah sati uku da suka wuce an yi zaɓuɓɓuka wanda sukan na shugaban ƙasa da majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa su ne sanatoci a ɗan House of Rep. An yi zaɓe an wuce kuma Allah ya ba mu wanda yake ya bawa mulkin dama na Allah ne kuma a hannun Allah yake, kuma shi yake ba da shi ga wanda ya so kamar yanda yake so kuma a lokacin da ya so. Kwana hudu zuwa biyar da suka wuce kuma mun yi zaɓuɓɓukan gwamnonin jihohi, mun yi kuma na ɗan majalisan jiha shi ma ya wuce. Kuma Allah ya bama wanda ya bawa, akwai waɗanda da suke rataye yanzu kuma Allah bai so ya ba su lokacin da ya bama waɗancan ba, kuma da Allah ya bama waɗancan a rana kaza sai ya riƙe wannan ce ranar su ba ta yi ba. Yanzu yana dan an yi hangin ɗin shi wanda zuwa inconclusive ne, yanzu kuma sai an yi reviewing an sai ya ɗana kujeran bayan shekara ɗaya ma malam sai a yi passing judgment a cewa na ta bane an gama an yi passing judgment sauka nawa ne ko Allah ya kaddara zai zauna a kan ta na shekara ɗaya. An yi su an gama, an yi su an gama, an yi ta maganganu, an yi ta zage-zage, an yi ta sukar malamai, an tsawalawa malamai, an yi ta kwandenin malamai har ta kai aka ce za a turo ma masallatai na juma'a a sauke liman da mimbari a mata hulala ma kuma su sauka sun kuman ta iya ta mashi ma aka ce liman in zai hukuma ya rika rike kuma mashi ba ne mutum ke sunan ta ko ta bi ka rike kan rike shi in kana hukuma. To an dai azazzala malamai, an aibanta malamai, an zagi malamai, an tsine musu, an tsine musu albarka, an haɗa da iyayensu da suke raye da wanda suke kwanci a ƙarƙashin da musamman ma malaman musulunci. To sai na rasa inda wannan ya samo asali, shi pasto da reverend an halatta masa yayi kenan banda malamin musulunci ban taɓa unji inda aka aibanta wani pasto ya yi ba, ban taɓa unji inda aka aibanta wani reverend ya faɗa wa ɗan coci ga yanda za a yi ba, ban taɓa ji ba. Na su mabiyansu wala su musulman da suke cikin mu ba ta ji wani ya aibanta shi ba. An yadda shi hadan ne, an yadda ɗangal shi ne yi wa mutanen sa bayani ya fito ya faɗi komai ƙarara, amma na musulunci ne aka haramtawa wanda suka haramta masa ɗin musulman suka haramta, constitution suka haramta ba. Ban ga wani ka'ida na constitution na Najeriya da suka ce malami bai da baki, kamfanin shari'ar musulunci bai da baki a rayuwar duniya ta shugabanci, bai da baki a harkar siyasa. Ban taɓa unga wani section ko subsection da aka fita na Najeriya da aka ce malamin musulunci an haramta ba. Lokacin akwai lauyoyi za su iya faɗa kowa an yadda ban da malamin musulunci. Na biyu, ban taɓa ga wata aya ko hadisi da haramta malaman musulunci ba, kuma ban san me yasa abun ya fi tsanani ya fi kamari malamin musulunci. Ban san me inda malamin musulunci zai fito ya yi ma wani ƙazafi, ya yi ma wani sharri, ya aibanta shi da ya kira sunan shi ƙarara ya ce ya ƙage ya ƙaƙalo abu ya yi ƙage ya yi ƙage ya manna masa, duk ba malamin musulunci a duniya da zai yadda wannan duk ya haramta. Ya haramta wannan ga dalilin da Allah zai ce ni a iya istikhara na da ba wa Allah zaɓi ga inda zan yi gashi inda karkata. Wani ya ce ya karkata a wannan jam'iyyun na ina jin goma sha bakwai ne. Sha bakwai ne. Kowa yana kira zuwa ga wannan. Wannan shi ya fi daidai, wannan shi ya kawo tsaro, wannan shi a wannan shi ya fi daidai. Ban ga dalilin da kowa zai je yana kaɗawa kayan sayarwa ƙararrawa yana bayyana nagartun kashi wannan in ya fama shi a aibin shi. Malami da ya yi magana an ba shi kuɗi ne, da ya yi magana an saye shi ne, da ya yi magana tuta sai ka yi sauri sai ka saye shi. Kar wani ya saye shi, tunda shi kayan haja ne. Ina ka tsaya har wani ya saye shi, tunda shi ne kaɗai kayan haja mai saukin saye. Wannan kuskure ne ɗan ƙana musulmi, kuskure ne. Malami idan zai yi magana. Yanda za mu zauna nan a ja kowace aya in gaya muku haƙiƙanin tsakani da Allah mahalicci. Kuma masu tsayawa a gaban Allah ne idan ga yanda Allah ya ce muka koye. To haka ne al'amuran duniya, al'amuran siyasa, al'amuran zaɓen nan. Akwai littafi kai volon da aka wallafa a kan siyasa da shari'ar musulunci. Sai za a yi malam ne ba zai yi ba sai ya zamanto nashi da kai. Muna roƙon gafara dai a wannan a yi haƙuri. Ba a yi ta maganan harin da Allah maɗaukakin sarki ya sa mutum baya numfashi. Abin da aka hango zai cutar da al'ummar musulmi ba alkhairi ba ne ga musulmi yadda muke da lahira haka nan ba za mu faɗi na duniya. Allah ya criticizing wanda ya san duniyan sa kawai ya sani ba lahira ba. Ya al'una zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sai aka yi tayyadda ni. Ka yi tsalla a bayana tana da yaƙini tsakani da Allah da ya yi alwala. Ya yi alwala kuma ina yi tsalla bayan shi ta yi. Tana da yaƙini tsakani da Allah in ta aure ɗora maka ya ɗauru. Kuma halal ne. Kuma duk inda za ka je a duniya confirm da kanka ne. Ba mai cewa zina kake ko dadiro da ita. Saboda wa malawa ne shi ya ɗora mana auren. Ba yanda zai tsaya za a tsayyadda in ka mutu a kawo ka gaban malami ka gamsu ya maka wanka da zai ojoro ba, ka gamsu zai naɗe ka alikafani, ka gamsu sannan da zai maka, ka gamsu da ita ɗan uwanka su gamsu kowa ya gamsu. Kuma a je a binne ka malami yana kallo a nan bai yi ba nan ga yanda za a yi ga yanda suna ce a binne mamakin ka a gari a dawo ka gamsu ya yi. Amma kawai malam a ce ga yanda na ga ya dace a yi a al'amarin siyasa nan ne shi shaƙani ne, nan ne bai da mutunci, nan ne bai da amana, nan ne bai da kuɗi. An ba shi kuɗi ne ya mun ga wanda in an zo masa sallah sai an ba malami kuɗi ya mata, ya mun auren da in an zo yin shi sai an ajiye malam kuɗi, ya mun karatu da malami da yake a masallaci kullum yana wani haran sai an ba shi kuɗi kamfanin. Amma sai an zo kawai ba wai kamfanin aka je da shi ba yana yawo, ba wai tag ya sa ba. A'a ba a ga wanda bayan mun yi istikhara mun gani abin nan ne ba wanda ni zan zaɓa da zan tsaya da hujja a gaban Allah. Sai zamanto bala'i babu bala'i irinsa. Sai ya zamanto shi ne makaryaci ba makaryaci irin shi. Dama wannan ta kuskure ne. Wallahi tallahi kuskure ne. Ba roƙon Allah da Alhaji shi ne malikin mulki ya ba da wanda dama. Amma nan tukur ba ne yake ba da mulki. Alan tukur ba ya ba da mulki. Malam wani ba ya ba da mulki. Wani rabbul wani ba ya ba da mulki. Dukiya ba ta ba da mulki. Sai ce shi ne malikul mulki ɗin. Ma'utsin mulkin duniya shi ba. Waɗansu su ne da gwamnatin a hannu wanda baya gwamnatin ya cire su. Ya cire su. Inda kuɗi ne da menene da shi ne da tukan jihar. Wanda da shi ya cire shi. Wanda baya istatu ma ya samu. Mai keke na kai ma ya samu. Mai tuba keke na kai. A nan da manakoci kunye da kuma. Bai ma sani ba. Wani yaro ɗin shekara 25 a Yobe. Duk ana nuna shi ɗan POS ne da shi. Ya tura 10,000 a bashi naira 20 zaman kuma memba na House of Representatives. Wannan shi Allah ne ke dawa. Duka da aka dauka amanan tuku bane, ayi hakuri. Ba shi bane yake jada mulki, ba shi bane ya kwace daga hannuwa ne, ya nama wani ba shi bane. Allah ne ke bayarwa ga wanda yake so. Wanda yake roko duk waɗanda ba su samu ba su yadda da Allah. Ko goma ce ko kujera ɗaya ai dole an samu tuku ne zai samu. Dole mutum duk ba za su haɗu ba. Ba su haɗu ba. Allah Ubangiji ya yi ma waɗanda Allah ya ba wa jagoranci. Duk wanda Allah ya ba ko da na ce ga wanda za a zaɓa nake so, Allah ya ba ma wancan wallahi wallahi. Ina bayyana shi ne zan koma wajen shi domin shi ne daɗin ɗinnan da ya tunawa. Kuma zan masa biyayya ɗari bisa ɗari don in fi haƙƙi ina in kauce amanan da Allah ya ɗora mun nashi a wuyana. Sannan da samu bas da ya haƙuri to yadda Allah ne bai bayar ba, kuma ya sa shi ne mafi alheri a gare su a wannan lokacin wanda Allah ya ba su. Kan ba jin daɗi aka ba su ba, wata amana ce da nauyi wanda Allah zai ɗan da su ya tambaye su yake a gobe kiyama. Kuma gaba ɗaya duk wanda Allah ya ba wa mu masa biyayya, wata a'a da ladabi, hakkin su da Allah ya ɗora mana mu ba su, wanda namu da yake hannun su in sun ba mu alhamdulillah, in ba mu ma mu tunatar da su, in sun hana manzo Allah ce kada ku yi tashin hankali, ni zan karɓa muku a gobe kiyama. Ina ba ma wannan ƙasar mu zaman lafiya. Wannan wata Allah ya mana albarka a ciki. Ya biya ma kowa buƙatun shi alkhairi, Allah ta da kowa daga sharri, Allah ya yi wa ƙasar mu Najeriya albarka. Allah ya girmama ta, Allah ya cire dukkan matsaloli da farmaki da suke cikin ta. Ƙasar mu ne da Allah ya zaɓa mana ita, da ƙarƙashin iyayen mu suke kwanciya abin ne suke kakannin mu da malaman mu da sarakunan mu da shugabannin mu. Kayan da aka haifa da matanmu da karkashin ƙasa suke binne, me yasa wanda suke raye a doronta suke kushe ta suke shine masa albarka alhalin iyayensu da masoyansu suna kushe a karkashinta. Kuma kowa yana fata in ya mutu shi ma cikin shi za a birne ta, cikin shi za a binne shi. Domin ba wanda ya taɓa bar wasiya in na mutu a kai gawa ta Burkina Faso ko a kai Nijar ko a kai ta Zimbabwe ko a Najeriya tsibiriyar ƙasa ne ta ƙasa jikina a cikin ta. An taɓa sani ba. To me yasa nan ne makomanka da za ka rayu bayan ka mutu? Nan ne iyayenka suke da ƴaƴanka amma kake shi ne mafi albarka kullum ba ka mata fatan alkhairi. To ku riƙa yi wa wannan ƙasar addu'a. Wallahi duk abin da ya lalace ina idan muka koma Allah muna ta addu'a zai gyaru. Ba abin da ya gagari Allah subhanahu wa ta'ala. Albarkan ƙasar zai dawo, arzikinta zai dawo, kwanciyar hankali zai dawo, natsuwa da tsaro zai dawo, walwala da jin daɗi zai dawo. Yanda ake ruwan sama a ɗauke, haka musibin nan wata rana wallahi za su ɗauki. Yana shi da tsammani daga rahamar Allah. Ka riƙa jin yanda kake cikin kunci nan yalwana zuwa, yanda baka da shi za ka samu nan gaba. Tunda alhayyun qayyumun din yana nan ya ta khuzuhu sinatun wala nawm, rayayye ne da baya mutuwa, dangi baya daukan shi balle bacci, duk inda kake yana jin ka, duk inda kake abinda kake yana jin ka, hayyun ma baya mut, kuma arzikin a hannun shi yake. Allah za ta yi arziki za ta karɓi shi da tsiri ta dogara ga Allah. Wannan shi ne saƙon mu na yau, za mu yi kenan a matsayin buɗewa, matsayin buɗewa. Allah ya raya mu zuwa gobe kama mukana a suratul isra'i ne za mu tashi aya ta 39. Suratul isra'i aya ta 39 wanda shi ne saƙonmu da buɗewa a yau kenan. Ya mana albarka kama yanzu islam al muslimin wa illa shirka al mushrikin damir a'da'ana wa da'aka wa da'ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. اللهم صلنا ولا تكن علينا وصلنا ولا تنس علينا أعزنا بطاعتك وأفضلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.